This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 16 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfili, Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai har-har ta sama a kan ƙasar ta Yahudawa. Ukraine ta ce ta harbo dukkan jirage marasa matuƙa da Rasha ta kai mata hari cikin dare. A yau Talata wani kwale-kwale ɗauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar kwarigo ta Najeriya ta nemi gwamnati ta biya naira 615 a matsayin mafi karancin albashin ma'aikaci.
Duk mun yi la'akari da kuma yadda ƙananan ma'aikata suke cikin ukuba da talaka a Najeriya. To don haka mun aike wa shi shugaban ƙasa lallai-lallai ƙarin wannan albashi a aiwatar da shi da gaggawa.
Haka kuma za a ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya taron duba kalubalen da mata da ke riƙe makamai da 'yan jarida ke fuskanta.
Wannan bincike da muka yi wata tara muna yi mun kalli rahoto na 'yan jaridu a Najeriya musamman akan mata wanda aka naɗa a makamai da kuma maza wanda aka naɗa a makamai wanda aka cire.
Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai duba batun watsin tsaye da ke bayyana a wasu yankunan jihar Bauchin Najeriya da Hafiz Baballa zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya kashi na farko tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Talata Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai har-har ta sama a kan ƙasar ta Yahudawa. Ministan harkokin wajen Isra'ila Kaz ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa ya tuntuɓi sama da ƙasashe 30 don neman a saka takunkumai a kan shirin nukiliyar Iran da kuma ayyana dakarun juyin-juya hali na ƙasar a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe da dama da suka riga suka ayyana IRCG a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Tun a watan Oktoban bara, Amurka ta kakaba takunkumai da dama kan shirin makamai masu linzami na Iran, yayin da takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙare. Jami'an sojin Isra'ila sun faɗa a jiya Litinin cewa dole ne Tehran ta girba abin da ta shuka na har-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kusan 350 da ta kai a ranar Asabar da ta wuce, waɗanda mafi yawa aka harba daga ƙasar Iran. Rundunar sojan Ukraine ta faɗa a yau Talata cewa ta lalata dukkanin jiragen sama marasa matuƙa guda 9 da Rasha ta yi amfani da su a har-haren da ta kai cikin dare a wasu yankuna na Ukraine. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce an harbo jiragen a yankunan Kherson da Mykolaiv da Khmelnytskyi da Poltava da Cherskaya da Dnipropetrovsk. Sai dai babu wani rahoto na barna ko rauni daga faduwar tarkacen jiragen marasa matuƙa. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira da ƙawayenta na yammacin duniya a jiya Litinin da su nuna irin haɗin kai ga Ukraine kamar yadda suka yi wa Isra'ila lokacin da suka daƙile wani hari da Iran ta kai ta sama kan Isra'ila. A wannan makon ne za a yi nazari kan yadda ƙasar Sin ke samun ƙaruwar tsaro yayin da tsibirin Solomon ke gudanar da zaben ƙasa a gobe Laraba, yayin da al'ummar tsibirin Pacific ɗin ke fama da matsalolin cikin gida kamar rashin aikin yi na matasa da tsarin lafiya da ilimi masu rauni, kamar yadda wasu manazarta suka ce zaben zai zama zaben raba gardama ne kan dangantakarta da ƙasar Sin. Prime Minister tsibirin Solomon Maneshe Sogayare, wanda yake neman wa'adi na biyu a jerar da ba a taɓa ganin irinsa ba, ya mayar da hankali kan zurfafa alaƙar ƙasar da Sin tun bayan da ya koma kan karagar mulki a shekarar 2019.
to nan ba da jimawa ba Hafi zai sake dama da labaran duniya. Kafin nan zamu leka Najeriya, inda kungiyar kwadugo ta kasa NLC tare da kungiyar ƴan kasuwa TUC suka nemi gwamnati ta biya naira 615,000 a matsayin mafi karancin albashin ma'aikaci. To sai da wasu na ganin abu ne mai kamar wuya idan an yi la'akari da zunzurutun bashin da ake bin Najeriya. Wasu kuma suna ganin yaudara ce kawai. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana rahoto akan haka.
Ƙungiyoyin sun tabbatar cewa sun aike wa kwamitin da mataimakin shugaban ƙasa ya naɗa domin duba yadda za a inganta biyan ma'aikatan albashi ba tare da tayar da jijiyoyin wuya ba, kuma suna neman a biya kowane ma'aikaci naira 615,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. Comrade Nasir Kabir shine shugaban tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta ƙasa.
Duk mun yi la'akari da kuma yadda ƙananan ma'aikata suke cikin ukuba da talakan Najeriya, to don haka mun aike wa shi shugaban ƙasa lallai-lallai ƙarin wannan albashi a aiwatar da shi da gaggawa. Aini in ta ra'ayina ne, ni a matsayina ma na Comrade Nasir, ina ma maganan cewa mafi ƙanƙanta albashin a kai shi miliyan 1 ne zuwa 800,000 a wata, saboda in kin lura nawa ne kuɗin, kuma menene zai siya ma'aikatan, nawa ake saida wato kan shinkafa, kuɗin haya, kuɗin wuta, kuɗin mai da shauransu, duk wannan abubuwan. Saboda haka magana ta gaskiya a ƙungiyar kwada muna kan bakanmu, kuma wannan matsaya ce da babu gudu babu ja da ba sai mun tabbatar wata da shi.
Amma ga wata ma'aikaciya da ta nemi a saka sunanta ta ce wannan ba abu ne mai yiwuwa ba ga dalilanta.
Wai mun mance ne 2018 da da gwamnatin tarayya shine mafi karancin albashin, ya aka kare da wannan aka zo na 2030? Yanzu jahohin Najeriya guda nawa ke iya biyan wa'annan 2030 din, balle kuma a zo ga 615,000 haba Hajiya Madina. To mu dai ma'aikatan Najeriya mun gaji a daina yaudaran mu, saboda zaki ga ƴan kwadago sun taso da magana kaman da gaske, kaman za a yi kaman ba za a yi ba, daga baya sai ki ji su tsit.
To menene kwararre a fannin tattalin arziki Yushaku Aliyu yake gani a wannan lamarin?
Wannan ba yana nuna cewa matsayi ne wanda ba zai saba da abin da gwamnati ita kuma take da shi a ƙasa ba, ko kuma abubuwan da ta auna ta yi la'akari da samunta da yawan ma'aikatan da kuma yawan mutanen ƙasan da kuma abubuwan da ya kamata a taimaka wa ma'aikata domin ƙarfinsu ya ƙaru a kasuwa, wanda in ƙarfinsu ya ƙaru a kasuwa to ƙarfin sauran ƙananan sana'o'i ko kuma abin da ake cewa informal sector waɗanda ba wannan tsarin suke bi ba, su ma za su samu tagomashi na wajen abubuwan da suke yi ya samu karbuwa a cikin tattalin arzikin wajen siyansa da amfani da shi.
Ya zuwa yau dai ana bin gwamnatin Najeriya akalla naira 87.9, kuma tuni har ofishin ƙididdiga ya fito da kiyasi cewa yawan hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙaru zuwa kashi 33.2 a watan Maris na wannan shekara, daga kashi 31.7% a watan Fabrairun shekara 2024. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafe zai da mana da ƙarshen labaran duniya.
A yau Talata, wani kwale-kwale ɗauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya, inda mutane huɗu daga cikinsu suka nutse, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Press Trust ya rawaito. Kwale-kwalen ya kife ne a kogin Jhelum kusa da Srinagar, babban birnin yankin. Galibin fasinjojin yara ne, kuma masu aikin ceto na neman wasu da dama da suka ɓace. An yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce, lamarin da ya haifar da ƙaruwar ruwa a kogin. A tsarin kwale-kwalen ya zama ruwan dare a Indiya, inda jiragen ruwa da yawa ke da cunkoso kuma ba su da isassun kayan kariya. A bara mutane 22 ne suka nutse, yayin da wani jirgin ruwa mai hawa biyu ɗauke da fasinjoji sama da 30 ya kife a kusa da gabar teku a jihar Kerala da ke kudancin Indiya. Daga ƙarshe, an yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yau Talata, inda ya mamaye wasu manyan tituna tare da barin ababen hawa akan titunan birnin Dubai. A halin da ake ciki, Adadin waɗanda suka mutu a wata mummunar ambaliyar ruwa a makwabciyarta Oman ya ƙaru zuwa mutane 18, yayin da wasu kuma suka ɓaci a daidai lokacin da ƙasar ke shiryawa ruwan. An fara ruwan sama ne a cikin dare, wanda ya cika titina, yayin da iska mai kaɗawa ta hana zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin saman Dubai, wanda ya fi kowa yawan zirga-zirga a duniya, da nan ne kamfanin jirgi na Emirates yake. 'Yan sanda da jami'an agajin gaggawa sun yi ta tuki a hankali a titinan da ambaliyar ruwan ta mamaye, inda suka riƙa haska fitilunsu cikin duhun asubar fari. Walƙiya ta haska sararin samaniya, lokaci-lokaci tana taɓa toliyar Burj Khalifa, ginin mafi tsaho a duniya.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Ofishin Jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya wani taro da ya dubi akan irin ƙalubalen da mata da 'yan siyasa ko masu riƙe da makaman gwamnati da kuma mata 'yan jarida ke fuskanta a Najeriya, a daidai lokacin da wata cibiya yake nuna faruwa hakan a duk sassan ƙasar. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Hassan Mai na kaina.
The US diplomatic mission in Nigeria has a long-standing commitment to promoting gender equality and women's empowerment.
Mr. Anne Brown, da ke zama mukaddashin babban jami'in diplomasiyar Amurka a Najeriya kenan, ke jagoranta wani taron samar da daidaito da kuma duba yadda za a ƙarfafa mata, kana da yadda 'yan jaridu ke ba da rahotanni akan abin da ya shafi mata, musamman waɗanda ke riƙe da makaman gwamnati ko kuma suke siyasa. Mr. Brown ya ce wani rahoton wata cibiya mai bincike kan samar da ci gaba a Najeriya ya nuna yadda kafafen labaran Najeriya ke nuna bambanci ko cin fuska ga mata da aka nada kan mukamman gwamnati. Mr. Brown na mai cewar dudu dufa ƙasa da kashi shida ne kacal matan da ke riƙe da kodai mukamman siyasa ko kuma mukamai na hukumomin gwamnati.
Women represent less than 6% of elected and politically appointed officials.
Hassan A. Karofi jami'i ne a cibiyar da ta gudanar da wannan bincike.
Wannan bincike da muka yi wata tara muna yi mun kalli rahoto na 'yan jaridu a Najeriya, musamman akan mata wanda aka nada a mukamai da kuma maza wanda aka nada a mukamai wanda aka cire a ƙasa kenan. Sannan a jihohi mun kalli mata wanda suke kan kujerunsu da maza wanda ke kan kujerunsu, muka tattauna da su mu fahimci yadda su 'yan jaridu suke yin rahoto akan mata. Abinda muka gano shine su 'yan jaridu a Najeriya akwai bambanci. Zaka ga ita mace wanda take kan mukami, idan aka cire ta ta ga labaran ya bada hankali akan ita 'yar wace ce, matar wace ce, dan kamar shi namiji wanda za a rika nuna kauci ya kamar ya cancanci ya zama a wurin, ko kuma an cire shi ne saboda wata rigima tsakanin shi da wasu manya, ko kuma dalilan dai aka bambanta su. Ita ana mata kallon mace ce, wasu zaka ga suna ma maganan kyakkyawa ce ko kuma yar wane ce, shi kuma su kuma maza ana nuna kamar sun cancanta. To zaka ga irin wannan da yawa ba aiwa mata adalci wajen yadda ake 'yan jaridu a Najeriya suke rahoto a kansu.
Taron dai ya tattaro ƙwararru masana da wane kenan a cikin aikin jarida a Najeriya.
Sunana Ladi Balani ce, tsohuwar shugaban kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya.
Kaman wani ƙalubale ne mata 'yan jarida suke fuskanta a Najeriya?
Mata 'yan jarida gaskiya suna fuskantar damuwoyi daban-daban a wajen fannin ayyukansu. Daya, ana nuna bambanci a wajen aiki, kuma ko sun fita aiki ma suna fuskantar wannan bambanci daga wajen aikin su har da inda suke je su yi aiki a waje. Nufina, kamar inda suke aiki, inda aka doke su aiki kamar gidan jarida, suna fuskantar discrimination, harassment and me din nan. Gaskiya matan jarida suna fuskantar damuwoyi daban-daban, daga wariya, daga nuna bambanci, har ma sexual harassment.
To kowane martani 'yan jaridun Najeriya za su mayar. Mr. Chris Isunazo, shi a shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, wato NUJ.
For us in the NUJ, there is nothing like segregation.
Ya ce mu a kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya babu wani abu mai kama da nuna bambanci. A tsawon lokaci muna tsara shirye-shirye kan bayar da rahotanni akan abin da ya shafi jinsuna. Kuma in aka ce jinsi, ba kadai ana nufin mata ko maza ba ne. A'a, ana magana ne akan bil'adama da ma jagororin kafafen sadarwa dangane da bukatar da ke akwai na samar da daidaito wajen yadda za a ke duban labari don cike wannan gibi.
To ensure that we bridge the gap.
Mr. Chris Isunazo, shugaban ƴan jaridun Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na ci gaba. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan mako ya ziyarci jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya domin bin diddigin matsalar bayyanar tsuntsayen da ake kira jambaki, wanda kuma a turanci ake kiransu da sunan quilla bats, da suka bayyana a yankunan ƙananan hukumomi guda 8 a jihar da suke lalata dubun dubatar buhunhunan kayan abinci. Sai dai tuni gwamnatocin tarayya da na jihar Bauchi sun ɗau matakin kashe waɗannan tsuntsaye. Mr. Daniel Abarshi shi ne ya wakilci ministan ayyukan gona na Najeriya, wanda ya yi wa wakilin Abdulhab bayani irin matakan da za a ɗauka don kashe tsuntsayen.
A tsaya ne a madadin shi minista saboda mu bude wannan aiki na feshi na kashe wannan tsuntsaye wanda a turanci ana ce quilla bats, amma a Hausa ana ce tuntu mai jambaki, wanda tana bata mana amfanin gona musamman shinkafa, masara, su dawa. To wannan tsuntsaye suna lalata da amfani na fitan hankali, shi yasa ma'aikatan gona da samar da abinci na tarayya ta ɗauki wannan mataki, wanda yana cikin abubuwan da ya zama dole su yi don su tsare asara daga manomanmu. A gwamnatin tarayya ta turo magani wanda dama tuka yi wannan abu kowane shekara sau biyu saboda manomanmu na rani da kuma manomanmu na damina. To yanzu da muke nan lamuni ne saboda manoma na rani musamman masu noman shinkafa da kuma masara, wanda su wayannan tsuntsaye ba nan kasar mu kawai suke ba, sukan taso daga wasu kasashe ma, kamar Niger za su iya shigowa, mu muka yi kokari na Niger ma tana kokari don a rage haɓakan su, a rage yawan su don manomanmu su samu. A wannan jirgi da za mu gani tana nan fara ce, ƴar ƙarama ce, ba babba ba, za ta yi a shawagi a wurarenmu, za ta zo kasa-kasa saboda ta yi wannan feshi. Mai wawai su ji tsoro su ɗauka ko kuma wasu ƴan ta'adda ne, a'a, wannan ta zo ne domin mu ta taimaka mana kuma ta tsare ma tsuntsaye, kuma magani ne za a fesa. A takaice za mu kai kwana 4-5.
Amma wasu ƙananan hukumomi ne wani
abu ne? A mu je Toro, da mu je Jama'are, da a je Shira, Bauchi karan kanta tana ciki, akwai Warji, akwai Misa, akwai Alkaleri, akwai Kirifi. Wa'innan wuraren su a nan ne ake da outbreak na wa'innan tsuntsaye, nan za a je a yi wannan feshi. Fata na shi ne mu yi nasara, mu ci ma burin ganin cewa an rage wa'innan tsuntsayen da suke mana barna na fitan hankali, saboda manomanmu su sami moriyar abin da suka sa dukiyarsu a ciki don a sami isasshen abinci ya wadaci kasa. Na gode.
Shi ma nasa jawabin a madadin gwamnan jihar Bauchi, kwamishinan ayyukan gona Farfesa Simon Madugu Yalams, ya yaba gwamnatin Najeriya bisa ɗaukan mataki cikin hanzari don daƙile ɓarnan da tsuntsayen ka iya haifarwa a jihar ta Bauchi.
Mun sami labarin cewa ɓarkewan wani aloba na tsuntsaye wanda yake kira jambaki ko kuma quilla bats sun ɓarke a wasu ƙananan hukumomi kusan 7 ko 8 haka nan. Jin haka shi ne mai girma gwamna ya yi hoɓɓasa, ya yi contact da ma'aikatan noma na tarayya, wanda shi mai girma ministan tarayya kuma ya ansa wannan kiran, shi ne aka sauko mana da taimako ka kawo jirgi da kuma magunguna wanda za a fesa domin a yi maganin wayannan mugayen tsuntsaye a kakkashe su. A takaice abin da ya kawo mu a wannan wuri kenan. Mai girma gwamna yana nuna godiya madadin gwamnatinsa ga minista domin taimako da kuma na gaggawa agaji da ya sauko mana da shi. Banda alaba na tsuntsaye din, akwai wanda ya fito na kwari a wasu kananan hukumomi kwanaki ko kuma a watan da ya shige. Nan ma mun sami rahoto so a gurguje gwamnatin jiha ta tuntubi na tarayya. Sannan kuma a haɗin gwiwa gwamnatin jiha ta nan da nan gwamna mai girma gwamna ya ba da umarni a sake kuɗi wanda ya kai kusan miliyan 24,000 a nemi maganin da za a yi maza-maza a je maganci wannan kwari wanda suke ambata suke bata amfanin gona musamman na kayan lambu a wayannan kananan hukumomi da abin ya shafa.
Kwararre a fannin ayyukan gona ya fayyace irin illoli da tsuntsayen kan yi wa manoma da bil'adama har ma da muhalli. Bari ku ji koshi wane ne daga bakinsa.
Sunana Ilyasu Aliyu Gital, tsohon coordinator na sassaka kuma shugaban bunƙasa aikin gona na jihar Bauchi na da, a yanzu kuma mai ba gwamnan Bauchi shawara akan harkokin noma.
Ga wani abu da muke gani kusan ya zamanto al'ada ne a kowane shekara batun da wasu tsuntsaye jambakin nan.
Haka.
Shin menene zaka ce dangane da bayyanan irin wannan tsuntsaye?
To gaskiya jambaki wadda a turanci akan ce musu quailer birds, wato tsuntsaye ne wadda ba wuri ɗaya suke zama ba, amma akwai inda duk shekara sukan je su sa kwai su fafe su haifi 'ya'yansu. To kuma ba sa tafiya kaɗan, wato nufi na in za su yi tafiyan nan za ka samu a lokaci guda za a iya samun miliyan 5 ko sama da haka sun kama hanya za su tafi wani wuri su je inda za su sa kwai ɗin. Kuma kaga inda za su je ɗin nan ba ƙasa suke kwana ba kan bishiyo suke kwana, su yi gidajensu su sa kwai su fafe. To kagan an ce maka miliyan 5 sun je sun fafe, ko da aurensu irin na ɗan adam ne mata 4 namiji 1 za ka samu za su sake samun 1/5 ɗinsu. Kaga abin miliyan 5 sun zama miliyan 6 a fafa ɗaya kawai. To kaga suna da yawa, kuma ka san ba abin da Allah ya halitta da baya cin abinci. Kuma bare in ka sa kwai ɗin nan, kafin ka sa kwai ɗin za ka ga ka nemi ka koshi tukuna. So gaskiya tsuntsaye ne da ma a tunanin ɗan adam banda kaji da kuma sauran tsuntsayen gida ba tsuntsayen da suka fi su yawa a duniya. So kaga wannan jambakin ba karamin yawa suke da shi ba, tunda kuma suna cin abinci kuma ba noma suke ba, dole za su ci abin da ba nasu ba. Wannan ya kai mu ga nuna cewa suna iya ta'adi kenan wa manoma. Shawarin da zan bayar shine su kansu a gwamnatance a jihar Bauchi na san mun dade muna wannan abun, akwai abin da ake ce quailer birds survey, roosting survey. Kamar lokacin da muke na fari na dango kafin damina ya shigo akwai abin da muke kira export survey, za mu je mu bi jeji mu ga inda suka fi sa kwai. To shine in damina yayi wurin za a je a tare su tun da wuri kar su bazu. To kaga an dan killace su an kashe su. To haka wannan quailer din akwai lokacin da ake sabe na ina da ina da ina ne suka fi zuwa su zauna saboda sakon sun nan. To sai a duba daidai lokacin sakon, shi yasa ake kiran masu jirgi su zo wurin. Ai kaga jirgin yakan zo amma ba za ka san ma sun yi aikin su ba saboda ba ko ina ne suke fesa ba, amma inda suka fi sakon ake zuwa a fesa.
Masu sauraro, a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, wakilin mu a Bauchi Abdulhab Muhammad da kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida sarkin noma. Yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu daga cikin saƙonin da ku masu sauraro ke aika mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ilyas Yakubu Dagawa daga jihar Bauchi, Najeriya, kuma mamba na kungiyar muryar matasan Afirka. Yace muna fatan Allah ya kama da zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma kasashen mu na Afirka baki daya. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba na hadin gwiwa da ya fito daga Yakubu mai aski Badaraka da Sunusu Madattai da Gali Mamman Ibra daga jihar Damagaran a jamhuriyar Niger. Suka ce sanadar al'umman Nijar da gwamnatin kasar mu ta yi akan yadda ta ciyo bashin kudade har dala miliyan 400 daga kamfanin mai na kasar China, hakan yayi daidai. Amma yana da kyau a yi ayyukan da za su inganta rayuwar al'ummar kasar Nijar, kuma inda su samu ne a gaggauta biyan su domin kamfanin man fetur din ya zama namu na al'ummar kasar Nijar na dindindin. Shi ma sakonmu na gaba na hadin gwiwa ne da ya gifto daga Sunusu Madattai da Magaran da Isuhu Makerin Madattai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu mai aski Badarak da Haddabu mai kwamfuta mai yama. Suka fara da sallama suka ce a matsayin mu ɗan ƙasa mu dai bamu ga wani abin cece-kuce ko ta da jujujun wuya ba game da bashin dala Amurka miliyan 400 da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu jamhuriyar Nijar ta ciyo daga kamfanin mai na CNPC na ƙasar China. Muddin dai gwamnatin tamu za ta kasafta waɗannan kuɗaɗen a ɓangarorin da za su kyautata rayuwar 'yan ƙasa kamar fannin tsaro, kiwon lafiya da samar da isasshen makamashin wutar lantarki da ruwan sha da bunƙasa noma da kiwo, biyan bashin ma'aikata, domin dai kuɗi ne da ƙasar mu ke buƙatar su kuma ba ta da su a hannu. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Ruwani Ibrahim London Uba ya fara da sallama ya ce yana jinjina gwamnatin jihar Katsina bisa kokarin da ta yi na saya wa jami'an tsaro motocin sulke domin yaƙi da 'yan ta'adda. Muna fatan jami'an tsaron za su yi amfani da waɗannan motoci inda ya dace. Allah ya sa sauran jihohi makwabta su yi koyi da su. Sakonmu na gaba kuma ya fito daga Shehu Adamar Jau ya ce ina amfani da wannan dama wajen miƙa sakon ta'aziyya ga dan uwa ma'abocin sauraron wannan gidan rediyo na VOA Hausa, wato Ado Salati Goma ga Annabar Jau, bisa rasu mahaifiyarsa a ranar Asabar. Ubangiji Allah ya jikanta, ya sa ta huta, ya sa aljanna ce makomarta tare da mu baki daya. Amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe shi ma da ya fito daga Yakubu mai aski Badaraka da Musa mai aski garin Malam da Yakubu Madattai da Gali Mamman Ibra duk daga jamhuriyar Nijar suka ce to mu dai kiran mu zuwa ga direbobin motocin dakon man fetur da shugabannin kamfanin man fetur na ƙasar mu ta Nijar, shine ya kamata su kai zuciya nesa tare da zama bisa teburin tattaunawa domin ganin an samu bakin zaran. Allah ya kawo ruwan sanyi a cikin wannan al'amarin. Amin. To madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma fa a takaice.
Yau talata, Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai har-hara ta sama a kan ƙasar ta Yahudawa. Ministan harkokin wajen Isra'ila Kaz ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa ya tuntuɓi sama da ƙasashe 30 don neman a saka takunkumai a kan shirin nukiliyar Iran da kuma ayyana dakarun juyin-juya hali na ƙasar a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Rundunar sojan Ukraine ta faɗa a yau talata cewa ta lalata dukkan jiragen sama marasa matuƙa guda 9 da Rasha ta yi amfani da su a har-haren da ta kai cikin dare a wasu yankuna na Ukraine. Sai dai babu rahoto na ɓarna ko rauni daga faɗuwar tarkacen jiragen marasa matuƙa. A wannan makon ne za a yi nazari kan yadda ƙasar sun ke samun ƙaruwar tsaro yayin da tsibirin Solomon ke gudanar da zaben ƙasa a gobe Laraba, yayin da al'ummar tsibirin Pacific ɗin ke fama da matsalolin cikin gida kamar rashin aikin yi na matasa da tsarin lafiya da ilimi masu rauni, kamar yadda wasu manazarta suka ce zaben zai zama zaben raba gardama ne kan dangantakarta da ƙasar ta Sin. A yau talata, wani kwale-kwale ɗauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya, inda mutane huɗu daga cikinsu suka nutse, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Press Trust ya rawaito.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni. har ma da injiniyan mu ta yau Kela William daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfira Hashin Gumar ke cewa kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe. Assalamu alaikum.